Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba, 7 ga watan Afrilu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya naɗa mambobin majalisar ministocin gwamnatinsa 33 'yan sa'o'i kaɗan bayan rantsar da sabon firayim ministan ƙasar. Bayan haka, za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmed Garba Gwanna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara a yau Laraba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. An sauke shugaban 'yan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da 1,800 suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin kasar. An sauke Speta Janar na 'yan sanda Muhammad Adamu daga aikinsa a jiya Talata, yayin da yake kan hanyar ziyara wurin da lamarin ya faru a garin Oweri, inda ya yi kira da a ruguza kungiyar 'yan aware ta Biafra saboda kai hari gidan yarin da kuma 'yan tafar sunoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da Usman Alkali Baba, wanda shine mataimakin shugaban rundunar, a matsayin wanda zai maye gurbin Adamu. Matakin na Buhari ya zo ne yayin da ya rage kusan wata guda akan ƙarin wa'adin aiki na watanni 3 da shugaban ya yi wa Adamu. Ministan harkokin 'yan sanda Alhaji Maigari Dingyadi ya ce an cire Adamu ne bayan kammala aikin tantance sabon Speta Janar. Babu tabbas ko fasa gidan yarin mai cike da tarihi ya taka rawa wajen sauke shi. Harin gidan yari na ranar Lahadi ya ƙara hura wutar rikici da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin 'yan ƙungiyar da ke nema a kafa ƙasar Biafra da gwamnatin Najeriya, bayan da 'yan sanda suka ɗaura alhakin kai harin akan 'yan ƙabilar IPOB ta ƙungiyar. Ƙungiyar ta yi watsi da zargin da ake yi mata na hannu a fasa gidan yarin. Shugaba Buhari dai bai ayyana IPOB ɗin ba, amma ya bayyana maharan da suka fasa gidan yarin a matsayin 'yan ta'adda. Jami'an Amurka da na Iran sun bayyana cewar an samu fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a Vienna, yayin da ɓangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar shirin nukiliyan Iran a shekara ta 2015 suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price, ba a tsammanin samun tattaunawar kai tsaye a wannan halin, amma ƙofofin Amurka a buɗe suke saboda mun buɗe ƙofar diplomasiya. Ya ƙara da cewar tarurruka na Vienna wani mataki ne mai matuƙar amfani a yayin da muke ƙoƙarin gano abinda Iraniyawa ke shirin yi don komawa mutunta yarjejeniyar wacce ta takaita shirin nukiliyar Iran domin ɗage mata takunkumi. Ƙasar Amurka ta janye a cikin shekarar 2018 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba Donald Trump, matakin da ya haɗa da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan Iran. Anata martanin kuwa Iran ta fara janyewa daga alkawarinta yayin da take neman sassauci daga takunkumi, ganin ta tara ɗimbin ma'adanan uranium mataki daban-daban. Zanika na Jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi akan ƙananan yara da matasa, yayin da hukumar kula da magunguna ta Burtaniya suke gudanar da bincike kan sahihancin ingancin allura biyu na rigakafin. Hukumar kula da ingancin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya tana duba yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin da daskarewar jini da ake samu a faɗin duniya, ciki har da ƙasashen Turai da dama. Yazuwa yanzu an sami mutane 30 ne kawai da suka samu matsalar daskarewar jini daga cikin allurar rigakafi miliyan 18 da aka bayar a faɗin nahiyar Turai, gami da mutum 7 da suka mutu. Yawancin daskarewar jinin da aka samu nau'i ne na daskarewar jini da ke kwararowa daga kwakwalwa, wanda kuma kan iya haifar da mutuwar sassan jiki. Marco Cavallari, shugaban sashen rigakafi na hukumar kula da magunguna ta Turai, ya faɗawa jaridar ƙasar Italiya a ranar Talata cewar hukumar ta shirya don tabbatar da alaƙa tsakanin maganin rigakafi da ke fuskantar cece-kuce da kuma daskarewar jini. Amma kuma hukumar ta bada sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na Faransa, inda take musanta wannan ikirarin. Tana mai cewar tana sa ran bayanan sakamakon binciken nata ko dai ranar Laraba ko kuma Alhamis. Kafafen yaɗa labarai na Rasha sun ruwaito cewar an kai ɗan siyasa ɗan adawa da ke kurkuku Alexei Navalny asibiti a gidan yari, inda aka yi masa gwajin annobar COVID-19. An kwantar da shi asibiti ne 'yan sa'o'i bayan ya saki wata sanarwa a kafofin sada zumunta, inda ya bayyana zargin ɓarkewar cutar tarin fuka a gidan kurkuku, kuma ya yi ƙorafin yana fama da wani tari da zazzabi. Hankali ya karkata kan lafiyar Navalny bayan ya sanar a makon jiya cewar zai fara yajin cin abinci don samun abin da ya kira kulawar kiwon lafiya ta gaggawa, a yayin da yake zaman gidan kaso na shekaru 2.5 a gidan yari da ke da tazarar kimanin kilomita 100 daga birnin Moscow. Ina da 'yancin neman ganin likita da kuma samun magani, amma don sakarci ba a bani damar ko ɗaya ba, Navalny ya rubuta a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Instagram, yana sanar da matakin daina cin abinci da zai fara. Navalny, mai shekaru 44 da haihuwa a duniya, ya kuma aika wasiƙar rubutu ta hannu zuwa ga shugabannin gidan yarin, inda yake bayanin ciwo mai zafi a bayansa wanda ya bazu zuwa kafafunsa, wanda hakan ke haifar da ɓacin rai.
Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Sa'o'i kaɗan bayan rantsar da sabon Prime Minister a Jamhuriyar Nijar, Shugaba Muhammad Bazoum ya naɗa mambobin sabuwar majalisar ministocinsa 33 a ƙarƙashin shugabancin Uhumudu Muhammadu, sabon Prime Minister ƙasar. Tuni da 'yan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan yadda suke kallon abin da suka kira sabuwar tafiyar al'amuran mulki. Ga ƙarin bayani daga Sulaiman Muna Barma.
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Monsieur Hassoumi Massoudou.
Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Abdu Dangala Dima kenan, a yayin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sunayen ministocin gwamnatin Prime Minister Uhumudu Muhammadu mai mambobi 33 maza da mata, abinda ake ganin sa a matsayin wani matakin share fagen shimfiɗa sauyi a wannan ƙasa idan aka yi la'akari da gwamnatin da ta shuɗe mai ministoci sama da 40. A cewar wani mai kare muradin jam'iyyar PNDS tarayya Muhammad Abdulkader, matakin takaita yawan ministoci a sabuwar gwamnatin alama ce ta cika alƙawalin da Bazoum Muhammad ya dauka a jawabin bikin rantsar da shi a ranar Juma'ar da ta gabata.
Duka wasu koke-koke da mutane suke yi suna ganin kamar cewa ana yin gwamnati mai mutane da yawa, alhamdulillahi wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban ƙasa ya shigo da kafar dama, kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye yake yayi aiki cikin gaskiya da adalci. Ma'ana dan Niger kai na gabas ne, na yamma, na kudu, na arewa ne za a wannan shugabanci saboda kai.
Kwada yake ya yaba da matakin shigar da matasa a sabuwar gwamnatin, jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa akwai alamar an yi kitso da kiya saboda nadin wasu ministoci akalla 10 daga cikin waɗanda suka yi kaurin suna a gwamnatin da ta shuɗe.
Tunda abin ba gado bane, kuma ba su kade bane suka san abu. Kenan ana iya sa wasu 'yan ƙasa 'yan siyasa kamar su an ce duk an yi bincike cikin ministrori. Shine da muke so da shugaban ƙasa mai gaban shari'a kenan duk wani tsohon ministra a dakata ka asa shi da yanzu a tsaya a gani in binciken ya wanke shi shikenan a wani sha sai a sa shi amma a yanzu da an sa mutum minista to ba zuwa gaban shari'a sai an daga a kare shi abinda ake cewa misanarchization kuma tsari ne wanda yake daukar lokaci
haka dai shi ma Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovolle ni share ke ciza ya tsaya saboda fargaba a game da koma bayan da za iya fuskanta wajen yaki da mahan da ma dukiyar kasa a bisa la'akari da wasu ministocin sabuwar gwamnatin
wa'ancan kin babu su bane ba su su ne suka yi abin da kasa ta zarge su da wannan abin da ake magana ta annatin da suka wa kasa takarrun suna nan su da kansu kuma sun san kansu kuma sun san abin da suka yi ana magana kasa ba magana kawanci ake ba ana magana kasa ba magana sarai ake ba
daga cikin ministoci 33 jam'iyyar PNDS tarayya madugar kawancen jam'iyyin da ke mulki na da kujeru 16 cikin su har da ta ministan tsaro da ministan cikin gida da na kudin kasa da na man fetur yayin da MPR jamhuriya ke da ministoci 5 MNSD nasara 4 CCPR inganci kujeru 3 sannan sauran kananan jam'iyyu ke da kujeru guda kimanin mata 6 ne yake kunshi a gwamnatin ta Ahmadu Muhammadu yayin da a karon farko wani matashi Ahmed Jidud ke rike da ma'aikatar kudi ta kasa sai Maman Sani Isu Muhammadu da aka baiwa mukamin ministan man fetur da makamashi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla gaida Sulemin mana Barma da wannan rahoton Neja a Najeriya bayan rasuwar sarkin Kagara mai daraja ta 1 mai martaba Alhaji Salihu Tanko a farkon watan Maris gwamnatin jihar ta amince da zaben Alhaji Ahmed Garba Gwanni a matsayin sabon sarkin masarautar ta Kagara a yau Laraba wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmed Garba Gunna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara da ke cikin jihar. Kwamishinan kula da ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu ta jihar Niger, Barista Abdul Malik Sarkin Daji, ya ce gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da zaben masu kada ƙuri'a a zaben sarki a masarautar ta Kagara. Kamar yadda yayi karin bayani
saboda haka ina sanar da mu yau 7 ga watan 4 na shekarar 2021 a bisa umarnin gwamna da kuma doka na zaben sabon sarki Alhaji Ahmed Garba Gunna dan majin Kagara wanda ya samu ƙuri'a 5 kaman yanda doka ya tanadar shike da highest vote saboda haka shine sabon sarkin kagara.
To Alhaji Ibrahim Ahmed Madakin Gunna shine shugaban masu kada ƙuri'ar zaben sabon sarkin a masarautar ta Kagara yayi ƙarin haske akan yadda suka gudanar da wannan zaben.
Alhaji Ahmed Garba Gunna muka saba.
Ƙuri'a nore samu.
Ƙuri'a biyar ya samu.
Akwai wanda ya zo na biyu ko
akwai Alhaji Muhammad Salihu Tanko shi ya zo na biyu da ƙuri'a hudu. Akwai masu ƙuri'a biyu su biyu. Alhaji Aliyu Idris hakimin Kusharki. Alhaji Garba Bako hakimin Tagina konan su kura biyu gare shi sai na karshen su hakimin Kongoma wanda samu kura daya.
To shi ma dai sabon sarkin Kagaran Alhaji Ahmad Garba Gunna ya mika godiya ta musamman akan wannan matsayi da Allah ya bashi sannan ya nemi hadin kan al'ummar masarautar domin ciyar da masarautar Kagarar gaba.
Na farko za mu yi magana na farko akan batun zaman lafiya. Babban abin da ke cimma tuwo a kwaya shine rashin zaman lafiya wanda kuma muna roƙon Allah da ya sa sanadin wannan zabe da aka yi nawa ya zama domin kai ƙarshen wannan bala'i da ibtila'i da muke ciki. Na biyu zan jawo hankalin duk wasu major stakeholders da wanda da talaka da wane ne da masu arzikin da masu ƙarfi da kowa ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi. Mu zamanto cewa farkon abin da ke zuciyarmu shine ƙasan Kagara. Ya za mu yi da ita.
A ranar daya ga watan Maris da ya gabata ne dai Allah ya yi ma tsohon sarkin Kagaran Alhaji Salihu Tanko rasuwa a sakamakon fama da rashin lafiya bayan da ya kwashe kimanin shekaru 35 akan karagar mulki. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Aikin gyaran takalmi aiki ne da ya dauki hankalin matasa da dama musamman daga arewacin Najeriya. Na yi cibis da wasu matasa daga arewacin Najeriya suna gyaran takalmi a birnin Ibadan.
Sunana Ahmadu Farinwake Tungar Fulani. Aiki na Shibshana gyaran takalma.
Wannan aiki na gyaran takalmi ka dade kana yi ne?
Eh, na samu shekara ta kai 16 ina yi.
Kana gyara takalmi?
Ina gyara takalma.
Wadanne irin takalma kake gyarawa?
Ina gyara takalma rufai fi fata hakan ga kuma ina gyara yan susu da yan salifa yan son kace.
To irin na roba kana iya gyarawa?
Na roba ina iya gyarawa kuma har ya kai muna zuwa ana kai mu muna gyaran randa, muna gyaran buta, muna gyaran kula, muna gyaran wasaki.
Wannan sana'a tana biyan bukata?
Tana biyan bukata kwarai insha Allah. Ka san komai sai dan biya hankali ne sannan duk abin da Allah ya yi baka zai baka.
Mi da mi kai a cikin wannan sana'a ta gyaran takalma?
To a cikin wannan sana'a da ta gyaran takalma muna kai insha Allah.
Kai aure ciki ko suna ko wani hidima?
A nayi aure ciki kuma nayi suna insha Allah.
A ina ka koyi wannan sana'a?
A nan na koyi wannan sana'a a yankin Yala Ibadan.
Me baka sha'awar koyon wannan sana'a?
Abin da ba mu koyon wannan sana'a lawali dile dai shi an muharin makasudin mazanna wanga wuri na a yankin Yale. To shine yana sana'a mu kuma muna nan tare da shi sai mun ka to muna wannan sana'a. To shi yanzu ba sana'a amma ya koma abin nan ne wanzanci ya koma wanzan mu ko mun rike sana'an mu nayi.
Ka taba yin wannan sana'a ta gyaran takalma a arewacin Najeriya?
Arewa ina yi kwarai ko a gida ina yi ina yin gyaran takalma a gida.
Kamar jahohi nawa ka taba zuwa wurin gyaran takalma?
To ina zakkuwa nan jihar Ibadan, ina zuwa jihar Niger, ina zuwa jihar Zamfara duka ina yi.
Ka taba koya ma wani wannan sana'a ta gyaran takalma?
Eh sosai ma ya wadanga yare da hagan nan ne muna tare da su duka yaran mu ne. Wani bi muna yanzu na suna taya suna kewayowa.
Yaya shi ne ka?
Kare dai kana wannan sana'a ta gyaran takalma?
Gaskiya na dan jima ina idan na kusan kai shekara 10.
Me ya baka sha'awar shiga wannan sana'a ta gyaran takalma?
Kawai ina yi ne dan dai biyan wasu bukatu na ina dan samu kuma sosai gaskiya.
Nawa kake wankin takalma ko gyara?
To da dai muna yi 30-30 yanzu ya dawo naira 50 saboda man ne dan kara kudi.
Ko wadanne irin takalma kamar rufa da budadi duka naira 50 ne ake wanke su?
Duka naira 50-50 muke wanke su.
To idan hancin takalmi ya katse na kuke donkewa
muna donka wani 30 wani 20
idan ya yage fa
in ya yage shi ma muna duba yanayin aikin sai mu shirya da mi kaya
kamar idan za ku yi rawun wato a kewaye takalmi da dinki nawa ne
to muna yi 250 200 idan mun ka ga ma 150 ba mu bari muna yi
da mi da mai kuke yin wannan aiki
mai muna akwai brown akwai nitra akwai black akwai white dukan su muna yi da
to suna da tsada
suna da tsada gaskiya da dai 150 ake saida mana shi yanzu kuma ya kai 350
shi yasa kuma ku ƙara kudin wankin takalmi
da yadda aka din ba mu ƙara ba dan tun yana 250 muke naira 50 yanzu kuma gashi ya kai 350 kaga dai dan ta a ce mun ƙara ya kai naira 100 to amma ba mu ƙara ba yanzu
kamar a yi ne kana wanki takalmi nawa
to ina wanki takalmi gaskiya ban san ko ƙara nawa bane wadansu su zo in sun karba su ba da kudi wadansu su ce an bi su bashi
kamar yanzu mutum nawa kake bi bashi wanda bai baka kudin wankin takalmi ba
gaskiya yawa gare su dan aikin da nake yi takalmin da ni tara ma na jama'a suna nan aji wadansu ba su zo sun haka karba ba ya kai kusan buhu hudu
na takalmi
eh na takalmin mutane ba ba su zo sun haka karba ba suna nan aji
to ka san inda masu takalman suke
to wadansu suna nan muna nan tare da su wadansu kuma ba su nan
kuna da kungiya
gaskiya nan dai ba mu da kungiya
kun taba samu wani taimako ga gwamnati a game da wannan sana'a ta kuta wankin takalma
gaskiya ba mu taba samu ba da dai an ce mana za a tallafa mana ko 10,000 sun anshi lambobin wayar mu da hotunan mu duk sun doka to kuma abun sai ya zama shirme
so wane ne na karbi lambobin ku
kamar wadansu mutane ne an ka turo nan wajen mu sun ke zuwa ire-iren mu suna tarewa mu haka sama hanya da wadanda azzauni suna zuwa yanga suke
ko Hausawa ne ko Yarbawa duka
Hausawa ne gaskiya
to daga ina suka zo
daga cikin gari akwai mata akwai maza cikin su
shayo
aiki me hake yanzu
shi shana
gyaran takalmi
eh
a ina ka fara gyaran takalmi
ni ba anan na fara gyaran takalmi ba
oke ne
kogi sita
a jihar kogi
eh can nake ai
to me ya kawo kana Ibadan kana gyaran takalmi yanzu
to nan ne abun da ya kawo ni ban taba tawowa ba wani dan uwana taba tawowa da yanzu an ga zon nan ne na biyu annan ne
to yanzu ga kana Ibadan menene bambancin aikin jihar kogi da kuma nan jihar oyo a Ibadan
ha akwai bambanci
to menene bambancin
kaga su can yanayin aikin su ba dai wani da nan shi kuma nan ne na aikin nan ne ya dar na oke ne
me dara shi tsada ko mi
a ya dan dara shi kudi
can oke ne nawa ake wankin takalmi
naira 30 ne
to ana Ibadan fa nawa ake
sai 50 ne
to yanzu kai ka san inda aka wanki naira 50 bisa ga naira 30 yasa ka dawo na Ibadan
a ba har haka nan bace ni na rabu da taho ban taba tahowa ne nan ne bai na sha'awu wuri
ya kaga Ibadan yanzu
lahalau
ko mi na tafiya daidai
ko mi lahalau
kana samun irin abincin da kake so
ina samun ba laifi
to wannan aiki na gyara da wankin takalma ka gamsu da shi
to na gamsu da shi tunda shi nake shi ya sana'a ta shi ya abinci na
gayi ni kana samun nawa
to gayi ni ka kana ka samu naira do wani bi yanayin kasuwa wani bi naira do wani bi 1,500 wani bi 2,000 wani bi har 2,500 amma wani bi da ba kasuwa wani bi sai ka je kai tawo wani bi na abinci dai za ka samu a ka zo ka yi zanna kai samu na cin abinci ka ci na abinci radda Allah ya sa kai he ta ka samu da yawa sai ka aje da yawa
wannan aiki naku na yawo ne kai baka gajiya da yawo
to ya mutai ka gajiya yawo da neman abinci ne mai gida
ai ni kana cin kamar kilometer nawa wajen yawo
yawon da nake bi ban san ya ka ta yi wallahi ka ga nan ne ta yi shiga na akele in shiga abuga galiji in shiga espana in shiga kasuwa ce in shiga amunsu in dawo nan ne kuma in shigo nan ne
duyi ni guda
yi ni guda
to baka gajiya
ana gajiya ana yi wani biya na tsada huta
sunana Yakubu Muhammad daga Jigawa na zo ne nan Ibadan
me ya kawo ka Ibadan
eh na zo Ibadan ne neman kuɗi sakamakon mota yanzu arewaci akwai aiki amma ba kamar dole mun saba da zuwa nan din mu zo mu dan nemi abin da za mu sa na kalaci a bakin mu
kana nuna aikin gyaran takalmi ko wankin takalmi
eh muna gyara takalmi ko muna hada takalma
kana eh hada sabbin takalmi
kwarai ku muna hada sabbin takalma kamar na mata da na maza haka duk muna har hadawa
kamar sandal ko rufafi
eh muna hada sandal dai mishi mu fi kafi hadawa yau akan bisa rufaffen kira saboda rufaffen ba muna yin su amma ba kamar sandal din ba sandal sai muka fiye sa idan aka yanzu muna roƙon gwamnati da Allah subhanahu wa ta'ala taimaka mana akan wannan harkar sana'ar tamu domin mu dan samu kayan aiki saboda kayan aiki ya riga ya tsawale yanzu dan kayan da kake siyan sa na da bai wuce naira 2000 bai kaje an ce ma naira 2000 ko 2500
kamar wadannan irin kayan aiki kenan
eh kamar kayan aiki kamar su nora su mako haka na hadawa da salasalai haka da shauran su
wadannan takalma da idan ka hada sabbi ne
eh sabbi muna hada sabbi kwarai kuwa
kuna saidawa
muna saida su
yanzu kamar nawa kake saida sabon sandal
kamar sandal ya danganta na namiji haka zamu saida shi 2500 zamu saida shi 2000 wani kamar na mata mu saida shi 1000 naira 1000 zamu saida haka zuwa jakashi da muna saida haka na mata ke lausu wannan
to ina ka koyi wannan aiki na hada takalma
eh wannan aiki tun daga farko na koye shi ne a jahar Kano daga baya kuma sai na dawo nan Ibadan sai na zo na kara trying akai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Majalisar zartarwar kungiyar Club Club on Legal in Ghana Galka a takaice ta yi wani taro da hukumar kungiyar kwararrun ƴan wasan kwallo PFAG a ranar Talata Kungiyar da ke kula da yanayin club-clubin din kwallon kafar ta sadu ne da shugabancin ɗan wasa a cikin wani taro mai ban sha'awa domin shawarta abubuwa masu amfani. Bangarorin biyu sun taɓo abubuwa da yawa da sun ka danganci kali na kungiyoyin wasa da ƴan wasan tare da gabatar da buƙatar rage tuhumar juna tsakanin mambobi. Dukkansu sun yi alƙawari za su bai wa juna taimako don tabbatar da cigaban sha'anin kwallo a ƙasar. Medema FC ta yi karar sabbin masu koyar da Accra Hearts of Oak wasa Samuel Buidu da Hamza Oben zuwa hukumar kwallon kafar Ghana saboda yadda sun ka kawo ƙarshen kwallon su ba kan hanya ba a ranar Laraba. Medema da Saudiu tana daga kofin FA na buƙatar a nemar mata haƙƙinta saboda karya alƙawari da sun kai. Midiyar mata nuna cewar Boyduru tsohon kocin ɗin Asuka Deportivo ya ba su mamaki da irin murabusin ɗin da ya yi musu a ranar 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 ya kulle sabon yarjejeniya da Accra Hearts of Oak bayan kwana 7 kacal. Kocin ɗin ƙasar Ghana Ibrahim Tanko ya ce Abdul Fatahu Ishaku ya cancanci samun gurbi a babban ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana da Black Stars saboda irin baiwa Allah ya yi masa Abdul Fatahu dai ya dage wurin haskawa bayan irin wasan da ya yi na gasar cin kofin Afirka na matasa kasa da shekaru 20 har ma aka gayyace shi Black Stars a shirinta na karawa da Afirka ta Kudu da Sao Tome and Principe sai dai bai samu kaiwa ga ci ba dan wasan mai shekaru 16 ya shiga Black Stars rukunin ba din da Ibrahim Tanko ke koyarwa wasa a wasan sada zumunci da kai da Uzbekistan a wannan wasa yayi an gani shine ya zura kwallo ɗayan rakin na Black Stars ya rukuni na B a kashi da sun kasha da ci 2-1 kasar Ghana ta shura sama mataki uku wanda ya kai ta matsayi na 49 na ƙarin daraja da hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaici ta gabatar yau Laraba 7 ga watan Afrilu shekara ta 2021 wannan ya biyo irin kamun lodayen Black Stars ne da ta kasance ba ta sha kashi ko sau ɗaya ba a cikin wasanni biyu da ta yi cikin watan jiya a wasannin fidda gwani na shiga gasar cin kofin Afirka na ƙasa da ƙasa ta yi kunnen doki 1-1 da Afirka ta Kudu a birnin Johannesburg sa'an nan ta lallasa Sao Tome and Principe da ci 3-1 a gida Ghana Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An sauke shugaban ƴan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da 1,800 suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Jami'an Amurka da na Iran sun bayyana cewar ana samun fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a Vienna. yayin da bangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar shirin nuclear Iran na shekarar 2015 suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar. Zanika na jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi a kan ƙananan yara da matasa, yayin da hukumar kula da magunguna ta Burtaniya ke gudanar da bincike kan sahihancin ingancin allurar biyu na rigakafin corona.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.